This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mata gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a, tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. A yau Lahadi, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki ta kwana hudu a birnin Washington DC a nan Amurka, inda zai gana da shugaban kasar Barack Obama. Ana kyauta zaton maganar magance matsalar Boko Haram, ce babbar hanyar tufkar da ake son kamawa a ziyarar tasa. Sannan Obama zai tare shi a fadar White House. Amurka tana bukatar taimakawa Najeriya ne a kokarin yakar Boko Haram da suka addabi jama'ar kasar da zafafan hare-hare wanda suka matsa tun bayan kafuwar sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari a watan Mayu da ya wuce. Za su tattauna al'amura da dama a wannan ziyara ta farko bayan lashe zaben Buhari a watan Maris da ya shuɗe. Akwai yiwuwar tattaunawa game da garan bawul ɗin siyasa da tattalin arziki don kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya. An sake buɗe rukunin shagunan nan na Westgate da ke birnin Nairobi a ƙasar Kenya bayan kusan shekaru biyu da kai harin 'yan ƙungiyar Al-Shabab mafi muni a ƙasar. Buɗewar ta biyo bayan kwanaki kaɗan gabanin ziyarar shugaba Barack Obama zuwa ƙasar. An buɗe ne a jiya Asabar bisa manyan matakan tsaro. Kaɗan ne daga cikin tsofaffin ma'aikatan wajen da suka ga harin suka koma bakin aiki, a yayin da masu shagunan wajen suke ganin cewa shagunan za su sake farfadowa kamar da a ci gaba da hada-hadar kasuwanci. A ranar 12 ga watan Satumbar 2013 ne maharan Al-Shabab suka farmaki rukunin shagunan da Nakiya tare da harbin kan mai uwa da wabi a kan wasu masu sayayya da kuma ma'aikatan wajen. Harin da ya kwashe kwanaki uku ana fafatawa kuma ya halaka akalla mutane guda 67. Al-Shabab din dai sun bayyana harin a lokacin a matsayin ramuwar gayya game da yadda sojojin kasar Kenya ke tayyana kasar Somalia yaki da ta'addanci. A watan Afrilun bana ma da ya gabata sai da suka farmaki jami'ar Garissa da ke gabashin Kenya suka halaka mutane kimanin 148. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. A jiya Asabar, kasar Saudiya ta cafke mutane sama da guda 400 a zargin alaka da kungiyar ta'addancin ISIS. Ma'aikatar cikin gidan kasar sun bayyana haka a wata takardar sanarwa ga kamfanin dillancin labaran kasar Saudiya. Saudi ta ce kamen yana da nasaba da kuma matakin da suke son su dauka kan kai hare-hare da ake shirin yi ko kuma sukan faru a masallatai, ofisoshin jakadanci, kan jami'an tsaro da kuma ofishin gwamnati waɗanda suke a yankin Shurara. Sanarwar ta fito ne kwana ɗaya da harin 'yan ISIS da suka kai a kasuwa a yankin Diyala da kuma suka kashe mutane kimanin 115. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Saudi Arabia tana zargin mutanen da aka kama ɗin da hannu a harin da aka kai wani masallacin 'yan Shi'a, aka kuma kashe mutane 25 a gabashin yankin mai arzikin man fetur. Wani ɗan Saudiya ma tare da taimakon wasu mutanen ya tada kansa a watan Yuni ya kuma kashe mutane 27 suna ibada a masallacin na 'yan Shi'a. Gwamnati na zargin kamammun da hannu a harin buɗe wuta da aka kai a ƙauyen Al-Ahsa a gabashin Saudiya tare da kashe masallata guda 8 a watan Nuwambar bara. Duk hare-haren nan 'yan ISIS sun ce su suka kai shi a matsayin fako ne ga su 'yan Shi'ar. Ana zaton hare-haren ramuwar gayya ce ga Saudi Arabia, musamman da yake ta haɗa kai da sojojin da Amurka ke jagoranta wajen neman murƙushe mayakan na ISIS. Akalla gwamnonin jihar Amurka ko jihohin Amurka guda 6 ne suka amince da dankawa fararen hula da ke aiki a ma'aikatar tsaron ƙasa ta National Guard makami. Amincewar ta biyo bayan harin bude wutar da aka yi wa wasu sojojin ƙasar har lahira na Chattanooga da ke Tennessee a Amurka. Tuni gwamnan jihar Florida Rick Scott ya canzawa masu horar da su sojojin na jihar sa matsuguni zuwa matsugunan makaman jihar. A ranar Juma'a da madama Hafsan sojoji Ray Odieno ya ce suna duban yanayin tsaro a cibiyoyin horar da sojojin kasar. Wani Muhammad Yusuf Abdulaziz dan shekaru 24 ne dai ya bude wutar da ya hallaka wasu jaruman sojojin da suka samu lambar yabo a yaki akan Iraq da Afghanistan. Musulmin Chattanooga sun yi bakin cikin wannan al'amari da cewa sun yi bakin cikin mummunan matakin da shi Muhammad Yusuf din ya dauka kamar yadda wani likitan mahaukata Dr. Mohsin Ali ya faɗa. Ya ce gaba daya ƴan masallacin da Yusuf din ke zuwa sallah ba su ji dadin lamarin ba game da kashe haziƙan sojojin da yayi. Fiye da mutane 1000 ne dai suka halarci makokin waɗanda suka mutu a harin na bude wutar da aka yi a ranar Alhamis da ta gabata a garin na Tennessee. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce an yi matukar kokartawa wajen cimma yarjejeniya da kasar Iran da ba a samu irin ta ko kuma matsaya kamar ta a tattaunawar da aka so yi a baya ba. Game da maganar makamashin nukiliyar kasar Iran da kuma kange ta daga mallakar makamin kare dangi. Ya faɗi haka ne a ranar Asabar da yake jawabi akan lamarin inda ya ce ba ta yadda za a yi a ce Iran din ta saba wannan batu. A cewar Obama wannan yarjejeniya ce da ta bi kwararan matakan cimma yarjejeniya daki-daki. Ya ce idan har Iran ta saba yarjejeniyar da aka cimma to ba makawa takunkuman da suka yi mata a da wanda suka yi ma tattalin arzikinta illa to za a dawo da su kamar yadda suke. Ya bayyana cewa cimma yarjejeniyar nasara ce ta kaucewa shiga yaki da ɗaya daga cikin ƙasashe masu hatsari a duniya. Babban jagoran majalisar kolin malaman Iran Ayatollah Khamenei shi ma ya ce cimma yarjejeniyar ba yana nufin ba wa Amurka kai buri ya hau bane. Kamar yadda ya kira ta da fitinanniyar ƙasa, shi ma Ayatollah din ya faɗi haka ne lokacin da yake wa jama'ar ƙasa jawabin kammala azumin watan Ramadan. Tokar da ya sha'afa labaran na zuwa muku ne har ila yau din dai daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington. Kimanin 'yan jam'iyyar Republican guda 10 ne masu neman shugabancin Amurka za su fuskanci dubban jama'a don tantancewa daga jigajigan ƙungiyoyin Kiristoci. A taron da za a yi a jihar Iowa, 'yan takarar za su bayyana a Ames na taron shekara-shekara na jihar game da iyali da kuma shugabanci. Zaben da ake kallo a matsayin na fada a jini musamman idan ana maganar zaben shugaban kasar Amurka da za a yi a baɗi. Masu tsokacin al'amura na ganin ba wani wanda za a ce shine a ran waɗanda za su yi zaben daga cikin 'yan takarar. 'Yan takarar su ne Scott Walker, Donald Trump, Rick Santorum, Marco Rubio, Rick Perry, Bobby Jindal da kuma Mike Huckabee da Lindsey Graham, Ted Cruz da kuma Ben Carson. Dukkaninsu dai suna neman goyon bayan waɗanda za su halarci taron zaben ne a wanda za a yi din a Iowa. Jeffrey Webb, tsohon shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA, ya bayyana a gaban kotu a Amurka da cewa ba mai laifi ba ne. Kotun tarayya a Amurka ita ce ta yi wannan shari'a kuma take kan saurarenta inda ake magana akan badaƙalar cin hanci da rashawa a hukumar ta FIFA. Alkali a birnin New York ne ya bada belin ɗan shekaru 50 ɗin inda ya ce ya bada belin bisa kuɗi dala Amurka miliyan 10. Ɗan shekaru 50 ɗin yana ɗauke da shaidar zama ɗan ƙasashe biyu da suka haɗa da Birtaniya da kuma tsibirin Cayman. Matarsa ba Amurkiya da danginta ne dai suka karɓi belin nasa. Webb yana ɗaya daga cikin mutane 14 da ake zargi da badaƙalar cin hanci na dala Amurka miliyan 150. An dai ta sokiyarsa daga garin Switzerland ne har zuwa New York, wanda ake zargi ɗin dai sun haɗa da maganar cin hanci da suka lashe na kuɗi da kuma shekaru kusan 24, wanda suka lashe sama da dala Amurka miliyan 150 a ƙungiyar ba da kwangilar ɗaukar nauyi da kuma nuna wasannin ƙwallon ƙafa ta duniya.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi. Wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin wannan shirin zamu ci gaba da kawo muku yadda har yanzu tsugunna bata kare ba a zaben wasu kananan hukumomi a Najeriya. Yau ko shirin zai yada zango ne a jihar Kebbi domin duba wata daddadiyar cece kuce da aka jima ana yi game da wa'adin shugabannin kananan hukumomi da wannan gwamnatin ta gada. To su dai daukacin shugabannin kananan hukumomi a jihar Kebbi da gwamnati mai ci ta gada yan jam'iyyar PDP ne, kuma tun gwamnatin su na kan karagar mulki ne aka shiga takon saka. Yayin da gwamnati ce ta rusa su tun wancan lokacin, su kuma suka garzaya kotu suka ce sun kalubalanci wannan rusawar, suka ce ma karin wa'adi suke nema. To sai dai wannan gwamnati ta APC na zuwa sai ta awan gaba da su ta cewa ta amince da hukuncin da kotu ta bayar game da wannan rusa sun. Ga dai karin haske daga bakin Suleiman Argungu, shugaban ma'aikatar fadan gwamnatin jihar Kebbi.
An zabe su akan shekara biyu, wanda kuma cikin watan September na cikin ikon Allah shine wata shekara biyu cid da wa'adin su ya kare. Wacan gwamnati ta shude wasu abubuwa sun shiga ciki wanda mu ba mu sani ba, amma chairman nan sun je sun kai kara a babban kotu dake zama a Birnin Kebbi cewa suna neman karin wa'adi domin ba wai ainihin shekara biyu aka zabe su ba. Wannan kotun ce cikin ikon Allah ta cimma ƙarshen binciken da take yi, kuma ta tabbatar da cewa wa'adin su ya kare tun wancan lokacin da aka zabe su. Saboda haka zaman da suke yi ba halattacce bane. Mu ma mun gamsu da hukuncin da kotu ta yanke.
To sai dai kuma jami'in hulɗar jama'a na jam'iyyar PDP na jihar ta Kebbi, Ibrahim Ummai, ya shaida wa Murtala Faruk Sani na cewa gwamnatin jihar Kebbi mai ci ta jahilci wannan hukuncin da kotu ta bayar. Shi ma ga abin da yake cewa.
Wannan abu na cin mutuncin demokradiyya ne, domin shugabannin kananan hukumomi na jihar Kebbi an zaɓe su ne matsayin shekara uku. To wa'adin su bai cika ba sai wannan shekara September wa'adin su zai cika. Don haka lokacin su bai cika, muna Allah wadda da wannan abu da an kai na karan tsaye ba tare da sun tsaya sun samu fassarar shari'a da kowace ta yi ba. Majalisun kananan hukumomin shari'a da an kai tasu sun sa ƙara na akan suna son teno su ta koma shekara hudu, kamar yadda jihar Abia da Plateau da Lagos da Kingin takwarorin su. To ita aka yi watsi da ita, ba watsi da cewa shekara uku ba shekara uku gare su ba.
To wani mataki kenan jam'iyyar ka ta PDP za ta dauka akan lamarin?
Matakin da za mu dauka, jam'iyyar PDP za mu yi tsaye da hakkin duk wani dan mu wanda ba za mu bari a tozarta shi ba, ko kuma za a ci mutunci ne. Sannan kuma ba za mu bari a ci mutuncin demokradiyya ba. Don haka za mu ɗaukaka ƙara bisa ga doka ta ba mu dama mu ɗaukaka ƙara. Za mu ɗaukaka ƙara akan wannan karan tsaye da jam'iyyar da ka ikirari da cika baki da adalci da bin doka da oda ta yi wannan tsayin hukunci. Don haka za mu bi mu 'ya'yanmu haƙƙinsu.
To ana iya cewa mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki? To a can jihar Rivers ko abinda 'yan magana ke cewa ne mun san arina. Domin ko saura kwanaki uku a miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin PDP da ta ci zaɓe a jihar, gwamna mai barin gado ya gudanar da zaɓe. Abinda gwamna sabo na zuwa ya sa ƙafa ya fatali da wannan zaɓen ta hanyar kai wannan batu kotu. Sai dai anan lamarin ya ɗauki sabon salo ne. Domin a yayin da a jihar Kebbi aka bar da naɗaɗɗun kantomomi suka shiga ofis suna gudanar da aikinsu. A jihar Rivers ko wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya ce hakan ya gagara a jihar Rivers. Domin ko magoya bayan rusassun shugabannin ƙananan hukumomin sun ce ina ake haka a sauke zababbe a azana dadde. Ga dai Lamido Abubakar da ƙarin haske kan wannan dambaruwar.
Jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC a jihar Rivers na ci gaba da ɗaukar radimi. Din asalin jihar Rivers da kuma 'yan siyasar sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
The ruling of the High Court in Port Harcourt for me is judgment that stands the moment
Wannan kuwa yana cewa sunana Mr. Dick Saroni. Yana cewa ne ra'ayina akan hukuncin babbar kotun tarayya dake birnin Port Harcourt. Hukunci ne wanda ya sauya yanayi. Na yi ta tunanin hakan babban matsala ce kuma ta faru ne sabili da tsohon gwamnan jihar Honorable Rotimi Amechi, domin ya kamata a ce ya gudanar da zaben kananan hukumomi tun a baya can.
Sunana Muhammadu Muktar Dambata. Gwamna Amechi kafin ya doka ya zabe kuma ya bar ka'idar INEC ake wannan zabe. Ba wanda hana PDP sun suka jan gidin rayin kansu. Dama zabe ba dole bane ka shiga. Amma ka dan takara, sai ka bar masa takara su yi. Saboda haka maganan kotu da aka zo da aka ce an yi, ashi alƙalin ma Jos Agambie ne yake cewa shi ya soke zaben, amma bai ce ya rusa. Aya biyu ne a nan. Ka soke zabe daban, ka rusa zaben shugabanni daban.
Eh to wannan dambar wadda ta taso ta siyasa tsakanin su, dama mun san za a je wurin. Duk wanda ya san wannan jaha ya san cewa waɗannan mutum biyu tsakanin wuce da Amechi sun san juna, kuma kowa cikin su bai taurin kai ne. Wannan abin da yake faruwa, su alƙalai su ne suka zama kuma ƴan kasuwa, ba laifin kowa bane, laifin shari'a ne. Zaben da aka yi na kananan hukumomi ba a ba da lokaci ba, cikin sati da aka ce za a yi zabe. Kuma ita doka ta ce ta INEC a ba mutane kwana 90 shirya cikin jihohi, ba a yi haka ba.
Wannan dambarwar dai ta sa jami'an tsaro na 'yan sanda a jihar ta Rivers suka ɗauki matakin girke 'yan sanda a harabobin ƙananan hukumomi 22 da ke jihar, domin gudun abinda ka iya biyowa baya. Rundunar 'yan sandan dai kullum tana faɗin ita ce ke da haƙƙin kula da dukiya da rayukan jama'a. DSP Ahmad Kidaya Muhammad shine mai magana da yawun rundunar, kuma ya bayyana mini irin matakan da suke ɗauka.
To kaga dai kundin tsarin mulki na Najeriya ya tsora haƙƙi na tsarin rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu a kan rundunar 'yan sandan Najeriya. Mun san lokacin da aka yanke wannan hukuncin tilas ne wani ko waɗansu za su farin ciki da shi, waɗansu kuma ba za su yi farin ciki da wannan hukuncin ba. To kaga shi yasa muka yi ƙoƙari muka yi ga malam masallaci, muka tabbata mun tarar da jami'anmu a wannan ƙananan hukumomin saboda maganin kada wani abu ya biyo baya, kuma ko kuma mu sha kan duk wani abu da zai tada hankalin al'umma. Amma kowa shi ga harkan gaba su ba za mu hana shi ba, amma dai ba wajen jami'an tsaron mu saboda kada a ga kasancewa rashin jami'an tsaron nan aikata wani aikata aikata bai kamata ba.
Babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya ba da umarni a kirke su waɗannan jami'an tsaro kamar yadda bayanai suka nuna, saboda a bi doka da oda. To amma wasu jam'iyyu kamar suna ganin ku jami'an tsaro na 'yan sanda suna danganta ku da kamar taimaka ma wani bangare, me zaka ce akan wannan al'amari?
Ai baka sani ba, maganan danganta mu da taimaka wani bangare wannan rada ma mu riga da mu saba da shi. Ko ya za ka yi hakan kar aiki dan sanda, wani ba zai ji daɗin matakin da ka ɗauka ba. To wannan ba zai mai ba tabbata abin da muke na kan ka'ida, kuma matakin da muka ɗauka mun shi kan ka'ida ne.
Talaka kamar kuka a ƙuri'ar kayancinka, in ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka ƙuri'ar kayancinka, ka riƙe makaminka ita za ta cece ka. Talaka kamar kuka ƙuri'ar kayancinka, ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Kawa da idan ka zo yalwa, ɗan ƙasar mu kai baiwa, ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa, amma a yanzu kuwa sun mayar da.
A jihar Niger ku ba sauke ɗin cikin jam'iyyar APC ne ya bata wasu ƴan jam'iyyar rai ba, a'a sai dai wai don me gwamna zai kinada ƴan siyasa kan tomomi maimako sai ya nada ma'aikata. Ga dai wani jigo Aminu Bello kofar guga da abin da yake shira wakilin mu na jihar Niger Mustapha Nasir Batsari.
To a gaskiya duk wanda ke dan siyasa ne wanda ya fara daga ƙasa da grassroots ya kai level na siyasa ya ji wannan abin da gwamna yayi ya san ba a yi daidai ba. Ita abin da yake a maganan na dake a teka rage nauyi ne ga shi gwamna abin da bai sani ba. Ko ba komai ko da mutum biyar ka nada waɗannan list kamun lokacin da za a zo zabe, su za su tallata jam'iyyar ne, su za su tallata manifesto naka, su za su tallata ayyukanka kamun lokacin da aka zo aka zabe. In aka zo aka zabe shikenan wanda aka zaba su ci gaba da harkar ƙananan hukumomi.
Amma ba ka ga ko kaman akwai matsalar rashin kuɗi shi yasa bai sa ƴan siyasa kiyatika din ba?
To ai maganar rashin kuɗi wanda duke ƙasar ne bai san halin da ake ciki, ai abin da ake cewa ai abin da ke akwai zauna ai ga abin da zamu yi da ku, ga abin da zamu iya yi, kowa riga san ki kiyatika a wannan hali na lokaci yanzu. Illa iyaka ai waɗansu jihohi ma sun raba albashin su biyu, kuma aiki ya ci gaba saboda menene abin da ake bukata mu canje muke bukata in wanda duk kuma ke da ra'ayin canjin ya zamanto har ya zamanto yake da aqidar san tunanin magana kudi a tare da shi to ba abin da yake akwai ba mu mun yi ada shekara 16 ba biyan mun da ke mu albashi ba wanda ke ba mu allowance kuma haka muka zauna muna tai har Allah ya kawo wannan lokaci ne yanzu to saboda haka ire-iren waɗannan mutanen suna nan don ka riga ka kira su yau ka ce ka ba su su rika zuwa wannan lokaci ba kudi ko da dan wani abu aka sa ce na isani aka ba su wanda yake a shi kansu DPM din ba za a rasa abin da ya kamata ba irin haka nan ba
sai dai kuma kakakin gwamnati Dr. Ibrahim Doba cewa yayi
dama ba mu muka nada su ba kuma lokaci yayi dama watanni guda uku ne ake nada wanda suke rikon kananan hukumomi bayan lokaci yayi sai su tafi yanzu nan muna so mu shirya mu zabe cikin watanni uku masu zuwa insha Allah
wasu kantoma mun da ku nada koko ya tsarin yake
a ba ko ne kantoma da za nada a yanzu nan babu
to su wanda ke samu suwa za su ba mulki
za su ba DPM directors of personnel management a kowane kananan abun nan hukumomi su ne za su rike
amma to su wayannan da kuka sauke yanzu kun bi ka'ida koko dai kawai da sai ko ga dama sauke su
an bi ka'ida gwamnati sun yi magana da mutane da majalisa da kowa an yi musu magana kame aka rusa kame aka ce su sauka
CPS kuna complain ba kudi ina za ku samu kudin zaben kafin wata uku
to kaga abin da yasa ma muka ce yanzu nan ma ba za mu nada kantomomi ba kenan because muka nada su za mu biya su kudi ba mu da kudin da za mu biya su amma wanda shi dama ma'aikacin gwamnati ne shi DPM din nan dama yana samun salary zai ci gaba da samun salary
to jama'a yau kuma anan shirin zai diga aya a madadin wakilan namu Murtala Faruk Sanyinna Lami Dawa Bakar da Mustafa Nasir Batsari sai Cubahiro Jiodone da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman
A ranar Juma'a da ta gabata ne musulmi a sassa daban-daban na duniya suka gudanar da sallar azumi wacce aka fi sani da karamar sallah a kasashen Hausa inda ƴan uwa da abokan arziki suka ziyarci juna tare da raba abinci yayin da wasu ke ci gaba da zuwa wuraren shakatawa to ko yaya ƴan gudun hijira da hararen Boko Haram ya raba da muhallansu suka gudanar da wannan bukukuwan sallah Ibrahim Abdulaziz ya yi tattaki zuwa ɗaya daga cikin sansanonin ƴan gudun hijira da ke Yola ga kuma rahoton da ya hada mana
kamar yadda na gani a sansanin ƴan gudun hijira da ke Malkohi inda man da farko na somajin ta bakin babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da sansanin ƴan gudun hijira da ke jihar Adama Alhaji Sa'ad Bello na koya wannan rana ta kasance
ya gurgudu mun yi abin da zamu yi na zan so ka taimaka kai hira da su ƴan hijiran ka ji yanayin da suke ciki mu dai alhamdulillah cikin farin ciki muke Allah ya kawo mu wannan lokaci an yi sallah lafiya
ba dai ga jami'in hukumar ta nema haka ne kuma naji ta bakin wasu ƴan gudun hijiran
Nana Garba Umar
daga
Madagali a sallah alhamdulillah don muna daga cikin ƴan gudun hijira an yi sallah lafiya kuma wasu mu sun samu kaya kasare irin yaran mu da kuma abinci kuma nama alhamdulillah sallah ba laifi
kaman ya kaje sallah anan duk da cewa wata kila sabani da ka saba
gaskiya akwai bambanci da kaman yadda na saba bambancin dai ko wurin da ba naka ba
in a gida ne ya kuke cin abincin ran sallah
muna walwala sosai fiye da nan muna haduwa da yawa ba kaman haka ba
to haja ya suna
suna na Binta Usman to tun da dai muna sansani ƴan gudun hijira alhamdulillah tun da dai an ba mu abin da zamu ci yara ma dan ba su abin da su alhamdulillah amma ba kamar yadda ida a gidan mu ne da ƴan uwan mu da sauran abokanai da aka saba a arziki da mu'amala
inda kamar a gida ne ya kuke sallah a gida
ai ba kamar haka ba biki ga aika gar ma muke da ta dangi zu za hadu cikin murna da farin ciki amma wannan yau wannan na can wasu kuma su rasa rayukansu daidai alhamdulillah dai kuwa bakin kura kake zaka gode wa Allah
kamar iyayensu su ma wadannan yara sun fa bayyana farin cikin su tare ko da begen nan ba da jimawa ba za su koma garuruwan su
Halima
daga ina kenan to nayi kina murna me yasa kike murna
murna sallah
me da me za ku ci a yau
shinkafa da nama
nama a miki dinki
eh
wane irin kaya aka miki
bulu Da fari da baki.
Ina bikin sallah.
To ya sallah da dadi yau?
Da dadi.
To me aka muku?
An linka mana kaya. Mama mun fi so mun sallah garin.
Me yasa kuke so ku sallah garin ku?
Mun ba mu san kowa ba na.
To ya sallah yake yau?
Da dadi.
To gashi kuna sansanin gudun hijira na kuke jin sallah nan?
Mun ba garin mu ba.
Ba dadi kenan.
Eh.
Na kuke so kai sallah?
Abulak.
Bikin sallar da an yi shi ne cikin tsauraran matakan tsaro, gani yadda ake yawan samun hare-hare da kuma tashin bamba bamai cikin kwanakin nan, kuma wannan mako na zuwa ne kasa da kwanaki hudu da nada sabbin hafsoshin sojin kasar. Batun da masana kuma ke gani ma dole ne a sauya salo don kawo ƙarshen wannan lamari. General Salim Aina, zuwan kwamandan rundun soji ta uku, na mai ra'ayin cewa a ɗibar sabbin shugabannin tsaron wa'adi don kulliya ta biya kuɗin sabulu.
Mutane kawai an ba su a shugabannin soji, an ba su aiki, an ba ba su adadin lokacin da ya kamata su yi, tabbatar sun gama aikin ba. Wannan karan mai tsaron shugaban kasa kada ya yi wannan sadaki. Ya kamata shi shugaban kasa ke ma ya ba su lokacin da yake so ya tabbatar da cewa sun gama wannan aikin. Na haka da aikin soji yake, aka baka aiki za ta yi rana kaza, a tabbatar ka tabbatar ka gama. Ba ga ba a jira zaba tambaye ka me yasa ba kai ba.
To sai dai kuma yayin da ma ake ci gaba da bayyana ra'ayoyi game da sabon zubin da shugaba Buhari ya nada kushe Boko Haram. Wasu kuma na gani ma fa akwai bukatar sake duba batun sojojin da aka sallama da kuma wasu mutanen da jami'an tsaro ke rike da su bisa rigin cewa suna da alaka da yan Boko Haram don fidda duma daga kabewa.
Sunana Yusuf Usman Gire. Da gaskiya alhamdulillahi abun dubawa su wannan sabbin shugabannin da suka karba wannan mulki, yanzu sabbin shugabannin ya zama musu darasi su rike abun bilhaki da gaskiya kamar yadda shi General Muhammadu Buhari yake da gaskiya. Kuma sai dai kuma na ƙara roƙon sabbin waɗannan mutanen su tabbatar da cewa ko waɗanda aka kore su ba bisa ka'ida ba, a je a yi bincike da kyau a dawo da su, domin idan akwai jami'an tsaro za a yi tsaro bilhaki da gaskiya idan shugabanci ya samu.
To kuma da menene dai jami'an tsaro na cewa suna kokarin su? To amma kuma akwai bukatar su ma jama'a su bada nasu gudumawa, kamar yadda kwamandan hukumar tsaro da bada kariya ta civil defense na jihar Jigawa Alhaji Muhammad Gidadu Mahmud Farike cewa,
wato masifa farawa sa bai da wuya, amma tsaye da shi nan yake da matsala. Shi ko matsala na tsaro matsala ne wanda ake son a yi taka tsantsan ka a samu kuskure. Wannan shine
fata dai shine Allah ka kaushin wannan matsala da ya jawo asarar dubban rayuka, yayin da wasu dubban jama'a kuma ke gudun hijira. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
A yau Lahadi, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu zuwa birnin Washington DC a nan Amurka, inda zai gana da shugaban kasar Amurka Barack Obama. Ana kyautata zaton maganar magance matsalar Boko Haram ce babban abin da za su maida hankali a kai a ziyarar tasa. Sannan Obama zai tare shi Buhari a fadar White House ta nan Amurka. Amurka na bukatar taimakawa Najeriya a kokarin yakar Boko Haram, sannan kuma sun addabi kasan sun zafafa hare-hare a yan tsakanin nan tun bayan da Buhari ya dare karagar mulkin Najeriya a watan Mayu da ya wuce. Za su tattauna lamura da dama a kan wannan ziyara ta sata Buhari, a cikin abin da za su tattauna har da maganar tattalin arzikin kasar Najeriya da kuma magance matsalar cin hanci da rashawa. An sake bude rukunin shagunan nan na Westgate a birnin Nairobi a kasar Kenya kusan shekaru biyu kenan da rufewa bayan kungiyar Al-Shabaab sun kai hari sun kashe mutane a wurin. Budewar ta biyo bayan kwanaki kaɗan a ziyarar da shugaban kasar Amurka Barack Obama zai kai a kasar. An bude shagunan ne a jiya Asabar bisa manyan matakan tsaro. Kaɗan daga cikin tsaffin ma'aikatan wajen ne suka samu komawa aiki, wasu kuma suka ki, inda masu shaguna a wurin suke ganin wurin zai iya dawa ya farfado kamar yadda aka saba na hada-hadar kasuwanci.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shiri, kuma lokacin da za ku ji shirin Nagari na Kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.